العالمين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله. barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a da ya dace da tara ga watan shawwal shekara ta 1420 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ya dace da sha uku ga watan daya shekara ta 2000 miladiya. inda za mu tashi wa babul khiyari, ko da ke karatun za mu yi yau za mu yi takaitacce baya wa ko don saboda mu samu daman ansa abin da yake gabanmu na tambayoyi masu yawa. babul khiyari, babi da yake magana akan zabi. الخيار ديوا ساون دنن كسرا اسم المصدر ده دغ فعل اختار يختار عند مصدر ذا اكو ساتي اختيارا اما ده ساتي اختار يختار خيارا اختيار في ده مصدر اما خيار اسم المصدر وتشي اسم المصدر ينا ينتاريا ده مصدر وجن كوونه ينا نونا اوكوار ابو فاروار ابو سي ده يا شا بامبان ده مصدر تفسكر عدد حرفا كده اختيار ya fi yawan harfa sama da khiyar. an gane ko? to abinda ake nufi da khiyar a fikihance a babin abinda ya shafi fikihu shi ne wato mutum ya zaɓi ɗaya daga cikin al'amura guda biyu. talabu khairul amrayni, mutum ya buƙaci ɗaya daga cikin ababe guda biyun da yake ganin ɗayan ya fi masa alheri ciki. menene ababen nan guda biyu? imma tabbatar da kasuwanci, imma lalata shi. to ko waɗansu wurare da ake biya mutum wannan damar na cewa gashi kasuwanci ne ya faru, amma sai aka samu cikas a cikin faruwarsa, to kai da ka kai haja sai aka baka zaɓi. in ka ga dama ka zartar da kasuwancin ya tafi hata, ka haƙura da aibin da ka samu ciki. in ka ga dama kuma ka rushe kasuwanci ya rushe. wani lokacin ko ba aibi bane ba, dama ce kawai shari'a ta biya ɗan adam, shi mai haja ko shi mai sayan haja. to dai zamu ga karkashin hadisin da ke nan gurin wani irin nau'ika na khiyar zamu samu. kuma wannan darasi ne darasi na 66 ko? an ibn Umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da garin su shi da mahaifinsa, shi kuma ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. annabi ya ce idza tabaya'a ar-rajulani, idan mutum biyu suka kulla cinikayya, فكل واحد منهما بالخيار كون دينسو ينا دا زابي ما لم يتفرقا متكر بسلببا وكانا جميعا دك بيان سنا هدي كاسيا ناسير غا كتنا باكا غا حاجة كاباني متكر منا هدي امجلسي غدا بملبو دا جونا با كودا اوا ايمكي متكر بملبو با ya halatta ka ce kai ga kudinka ba ni haja ka na fasa, ya halatta in ce kai ba ni kudina ga haja ka na fasa, matukar mana haɗa ba mu rabu da juna ba. wannan shi ne malamin fiqh suke kira khiyarul majlis. matukar kuna majalisi guda aka kulle tunkayya, in dai ba a rabu ba, to ya halatta kowane ɗaya daga ciki ya fasa. in ya ga dama ya fasa, ya ce shi ya fasa a bashi kudinsa, ko ya ce shi ya fasa a bashi hajarsa. an gane ku? wannan hadisi yake malam ya tafarraka, a wannan hadisi yake malam ya tafarraka, to duka dai ma'ana tana komawa daya. ko da yake waɗansu malaman lugar larabci sukan ce akan ce at-tafarruq, idan ya zanto tafarruqun bil abdan, al-iftiraq kuma wato ya tafarraka idan ya zanto tafarruqun bil aqwal. dan haka sai malamai suka yi sabani menene rabuwar da annabi ke cewa matukar busu rabu da juna ba, shin rabuwa da gangunan jikinsu ko rabuwa ta hanyar zance? an gane ku? Imam Malik ibn Anas tare da waɗanda suka fi bayansa suka ce rabuwa ta hanyar zance. shi yana ganin idan muka kulle cinikayya a halin yanzu, muna da zaɓi yayin da nake cewa a rage ko a ƙara, a rage a ƙara, amma da zaran ciniki ya riga ya wajaba, na riga na ba da kuɗi, ka ba ni haja, mun bar wannan zancen da kasuwanci mun shiga wata hirar duniya, ko da muna wuri guda yanzu ba hali babu khiyarul majlis. a wurin Imam Malik ibn Anas yace shi babu khiyarul majlis. amma su sauran malamai fuqaha sai Imam Ahmad bin Hanbal da su Auza'i can kafin su Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da su Abu Huraira da su Sa'id ibn al-Musayyib cikin manyan tabi'ai da su Abu bin Abi Rabah suka ce a'a, matukar kuna zaune a wurin ko da kun shiga wata hirar duniya, amma dai ba kuna wuri guda ba, koda kun yi awa daya, koda kun yi awa biyu, matukar dangantakarku bai rabu da juna ba, to lallai kowane ɗaya yana da dama ne ce ya fasa kasuwanci, domin tafarruqul abdan ake nufi ba tafarruqul aqwal ba, wanda wannan zance shi ne ya fi ƙarfi. Saboda Abdullahi ɗan Umar marwacin hadisin a haka ya fassara hadisin. Ka'ida kuma da malamai suke da ita shi ne, rawul hadith idza fassara alhadith bima yuwafiqu zahirahu fa tafsiruhu maqbul ko fa tafsiruhu hujja. Shi marwacin hadisi in ya fassara shi da abin da yake dacewa da zahirin lafazin hadisin, to tafsirin sa ya zama hujja kan tafsirin da wanda ba shi ne ya rawaito hadisin ba. Yanzu wanda ya fassara masa hadisi ba shi ba na fifita tafsirin sa dan shi ya rawaito, la anna rawul hadith adra bima rawa min ghairihi, wanda ya rawaito hadisi ya fi kowa fahimtar abin da ya rawaito. An gane wannan ko? Sai manzo Allah ce aw yukhayyir ahaduhumal akhar, aw yukhayyir, haka wata riwaya, a wata riwaya aw yukhayyira ahaduhumal akhar. Idan an ce aw yukhayyir ahaduhumal akhar, yukhayyir sai zanto ma'tufin ala lam yatafarraqa, ay ma lam yatafarraqa ma lam yukhayyir ahaduhumal akhar. Matukar da sarbuwa suna da daman zabi na wurin kasuwanci ko zartar da shi, in ko ba haka ba matukar ɗaya daga cikin sa ba dan wani zabi ba, ma'ana ko da sun rabu da juna, in kafin su rabu shi ne hadira ce kaga ka je gida in kai nazari ka ga cewa ka fasa ka da'un bar kudin ka, kaga ya ba shi ne zabi, to wannan zabin kila zai iya kanta masa kwana, ka je gida daga nan zuwa gobe in ka fasa ka da'un da ita, daga nan zuwa gobe in ka fasa ka da'un da ita, in dai wuce kwana uku in ka fasa ka da'un da ita, amma in wuce kwana uku ban yadda ba, kaga wannan zabi ne kuma na biyu. Wannan na tazo magana sa daban, wannan na biyu fa ittifaki ne kuka tsakanin me mai sai da mai sayarwa, tun kafin ku rabu a cikin cinikayyar a cikin zancen na sai in ce din na saya na sayar din, a cikin wannan zancen kai mai sayan haja sai ka ce to amma fa ina shakka ne in sa kuka rinsa, amma dai zan saya, amma da sharadi idan na je gida ba ta yi mun ba nan da kwana uku zan dawo da ita, in yi tiyaya da shi ke nan ya ba ka zabi har kwana uku kenan, wannan ba wai sai da aibi ba, kawai ka je gida ka yi shawara ka fasa, ko shi ya ga cewa nan da kwana uku kila ya fasa yake damun da hajjata, wannan ma ba sai da ake shi in ya ga dama da ita damu ita, shine aw yukhayyir ahaduhum al-akhar, yani fa kullu wahidin minhum bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an hadhihi jumla, aw ma lam yukhayyir ahaduhum al-akhar. Ina ana fata mun fahimta al-khiyar din anan gurin bil khiyari til majlis kenan, amma ma lam yukhayyir ahaduhum al-akhar wannan ya wuce majlis idan an sadanta ya ji har kwana uku ko kwanan da suka yi itifaki. Fayan khayyira ahaduhum al-akhar, idan daya ya bai wa dan uwansa zabin cewa je ka in ka ka fasa ka dawo, fatabaya ala zalika, suka kulla cinikayya akan haka, faqad wajaba al-bay'u, kasuwanci ya riga ya wajaba. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya wa lam yatruk wahidun minhum al-bay'a, idan suka rabu da juna bayan sun kulla cinikayya sai suka rabu dangantakin su rabu da juna ba tare da daya ya dora wa dan uwansa sharadi ba, faqad wajaba al-bay'u, manzo Allah ce kasuwanci ya riga ya tabbata kenan, ya riga ya tabbata, daga baya ba ka da namanka zai ka ce ka fasa ba, ko da ku rabu da juna ba. Shi yasa yana daga cikin abin da Abdullahi dan Umar ya fassara hadisin da shi, idan ya je kasuwa wurin ka ya ce haja dan jin tsoron kar ka fasa, ya san kana da khiyarul majlis, sai ya dan bar shagon ka ya ko tauku uku haka sai ya dawo, ma'ana ba ka da namanka ce ka mi, saboda an ce malami tafarraqa al'an tafarraqtuma, domin ya fita daga shagon ka ya tauku nawa uku, wannan na kullu da kullu biki ne, yanzu ko ya dawo ya saba da zama ta buku ba hali kace ka fasa tsayar fata ka tsayar majlis, yaron majlis kai ga ya kwace maka, ina fata kai hakuri mana, ina fata kun fahimta da kyau, wato ina son lokacin da nake magana na tsaro magana daga baki na, ban gama tsara ta ba, in kuna tambaya sai yanke mun gaba daya abin da na tsaro, to sai ga cewa bukuri wace ba abin da na so in faɗa, domin da an yi tambaya an riga an datse jerin gwanan tunanin gaba daya, an yi da fatan dishi zuwa tambayar kaga shi ke mun duk abin da na tsaro, sai dai koma gida da kayan wanda ya kamata saurara bai saurara ba ke, amma idan na numfasa na yi ka sage to na riga na gama abin da ke nan, yanzu ina jira in akwai ƙarin mai neman ƙarin bayani to su kuma a ɗora sannan kuma sai a ci gaba. Faɗi tambayar ka mutum.
Amma wa yasu zai yi zuwa wuri ko ga kwaya da mutane. Sai ni ba fa kai sai dawo ya hawa ta. Ki ga ba ka ya wa ka zuwa ni ci ya ka ka ba ki ba ki da ta.
Ai tun da kullu da jira tiki ya riga ya wada ba. Ba ya ta. yo amma ajiya ya baka baya ba kudin ka ba ajiya ya baka ciniki ya riga ya fada tuni yanzu wannan abin da ya baka ajiya ne amma ciniki kun gama shi ka saya na sai kun gama ya baka kudi ka watsa cikin drawer sai ce to zan je wuri in dawo ga kayana nan yanzu ajiya ce ya baka bai sai ka ciniki ba sai dai in ka da ki hancinsa sama da kima to wannan akwai abin da ake kira khiyarul gabani khiyarul gabni duk wanda aka da ki hancinsa sama da kima to wannan ya halatta ya fasa ya yi rikici sai an ba su kudinsa ana sayar da abu a al'adar kasuwa 500 kawai sai dai ka same shi a wani rango ka sayar masa 900 to yana da dama ya zo ta da rigima Allah bai yarda ba sai ka ba ni kudi ai ta rigima a ba su kudin sai je wani riya saya wannan akwai shi malaman fuqaha sun tabbatar da shi siyarul gabni yana da shuffofi guda uku shi siyarul gabni suffa ta farko shine muka karanta a baya tun wajen inda talakkin rukuba kai ne kaje ta shari mutumin kauye mutumin karkara ya taho da amfanin gonar sa zai sayar a kasuwa ta tare shi bayan gari sai ka saya arha sai da yazo cikin gari sai ga ake abin tsada yake wannan mun ce manzo Allah ce fa iza ata sayyidu suqa fa huwa bi siyar idan yazo kasuwa yayi farashin ba haka bai yana da dama yake yace ya fasa saboda ka da ke hancinsa ne kai ta murin ka sai abin da arha shi kuma alhalin tsada yake kaga wannan ya halaka ko kuma wato ainihin karo na biyu na siyar da bani mutumin da bai iya ce in ce a cikin harkar kasuwa ba yana zuwa in kasuwa suka masa dabara abinda ake sayarwa 500 a kasuwa aka ji aka sayar masa 900 ko 1000 to shi ma daga baya in ya gano ya je wani wuri dan sai daga kasuwa ko ina 500 ya halatta ya ce ya fata a ba su kudin sa kashi na uku shine wanda yake manzarahun najis irin wanda muka ce manzo Allah ya hana annajis ko annajis shine cikin inge da lokacin turo da muka falfara cewa kawai ka zo kana taya abu 700 sai wani ya zance 1000 ko 1100 sai sa ka tayar da sai da kai da sai ka gane ya Allah ka dawo ka ce ko dai a baka daidai wannan kudin ko kuma ka fasa ko da cewa dan su malaman suka ce ba za ka ce a baka na sama ba sai dai ko ka fasa ko ka tafi da hayyar ka to kun ga wadannan duk an bayan mutum zabi dan haka idan ka sai haja wurin mutum nawa kake da wannan haja yace 500 dai kuka yi tunakai aka ba shi 500 sai ka ce to ajiye mun zan je in dawo da kaje san da kake gane sai da abin 250 zuwa 300 ya tabbata cewa wannan ya dake hancinka ne to idan ka dawo kana dama ka ce kai na fasa wannan idan gabin ne ya maka amma idan ba dukan hankalci kai da yawa ba bambancin baya da yawa ana sayarwa 500 ya sayar ma shi da wannan na faruwa a kasuwa ana sayarwa 400 ya sayar ma 500 ba ka da daman ka dawo ka tsaya sai in dukan hanci yayi yawa shine ya tsaka amma in dai dan kadan ne kyalle shi dana mana dan mata na ba za ka zama ka dana ba dama haka kasuwa take yau abin da kake gobe kai kuma kai wa wani haka ce haka ka'idar ce da kai yake sai ka hakura ranan da abin ya zama kadan in yayi yawa ne aka ce to kana da wannan kiyarul gabni ba laifi dan kadan babu laifi ba ka da daman ka fasa
dama ku sharadi da shi
cewa me
yanzu da mu ya dan don ya yi ya amma in da kika zuwa na samu laifi kai da ran dawo sai ka maka da yaya ko ke dika wani ki ga dawo
ko ai wannan ba ta kai wannan tambayar ba dan hadisin ya riga ba ka ansa حديث يرجع بك أنت كل هذا وعن أمر بن شهاب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستكيله أنكر حديث لك أمر بن شهاب شيكما لك بابان سرقك كنسا التي تارد داقريسه yace manzo Allah sai ya ce alba'i'u wal mubta'u bil khiyar mai sayarwa da mai saye dukkanin su suna da zabi na zartar da ciniki ko fatawa hatta ya tafarka har sai in so rabu ne sannan ne fa ta kullum minhuma khiyarul majlis illa an takuna sabqat khiyar sai fa dama in hajar tun a wajen su da kayyar an kulla akwai zabi cewa to kaga dan ji idan naje na ga na fasa daga bazan da aka bani kuma yace iya to wannan kan ko daga kunyo ne wannan ko da ko da ko da ba ta kace wannan khiyar din shine ake kira khiyar sharti wannan kuma na khiyar majlis na ta kuma khiyar gabni wato wajen kala uku kinan ko ai sai kuma khiyar aib wannan mun yi shi a baya idan ka sai abu da aibu ka zo ka dawo ko dai a baka kudin ka gaba daya ka fasa kasuwanci ko kuma a baka daidai wannan aibu ko komai ka hakura wannan ce mun yi bayanin sa ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يثقله baya halatta ga ɗaya daga cikin ma'abutansu na kayya biyu an yi farikahu ya yi ƙoƙarin rabuwa da ɗan uwansa kar sai ta an yi taƙilahu don ka ɗan uwansa ya ce ya fata. Haka wannan hadisi ce, to ya za mu da maganar da aikin Abdullahi dan Umar kenan, an gane ku? Ya za mu da aikin Abdullahi dan Umar? Suka ce Abdullahi dan Umar abin da yake yi shi ne yakan tsaya ya baka dama ɗan waɗansu mintuna gurgudan yadda siyarin majalisin bai kuɗi ce maka ba, sai dai baya yadda abin ya tsawo da yawa. Yanzu misali mun gama cinikayya ni da kai, tashi ya nasa na ba kuɗi ka ba ni haja, sai ni ɗan tsaya minti goma kwata ba na baka dama ba, aka jima sai na fita ina jin tsoron kuma kaɗan tsaya saboda haka ta fasa sai na fita na je na dawo. Ba na dai ban cika da wannan hadisi ba. Hadisin suka ce abin da yake hanawa shi ne daga cewa ga kuɗin ga abin da na ce marka ta ci, kana ba da kuɗin kamar dama Allah Allah kake ya karɓa sai marka ta ci. To shi ne annabi ce karka haka wallahi lillahi wa inni farikahu khashyata an yusaqqila rawahu khamsa illa ibn ba'd illa ibn madah wa rawahu Darqutni wa ibn Khuzaima wa ibn al-Jarud wa fi riwayatin hatta yatafarraqa an makanihima aw riwayatin hatta sun rabu daga wurin da suke. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah su kare da a gare su su bi shi da mahaifinsa. Kala Abdullahi dan Umar yace zakara rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wani mutum ya zo wurin manzon Allah ya ambata masa cewa annahu yukhda'u fil buyu'i, shi ana yawan yaudararsa a cikin harkar kasuwa.
Yanzu ka kara da manzon Allah ce ni da wani iri ne bai iya harkar kasuwa ba,
kullum ni zai sayan haja sai an da jihanci ne. Fakara sai manzon Allah ce za baya ta faƙun la khilaba, daga yau duk inda ka je irin bar mutum kai ne ban ka sai wata haja faƙun la khilaba ka ce da shi to fa babu yaudara. Ba yaudara, manzon Allah ya hana yaudara. Haka manzon Allah ce duk inda ka je wurin ɗan kasuwan da kake tsammanin zai da jihancin ka sai ka ce to yaudara dai ba kyau haramun shi. Kullu haka wa law kana murra man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyashmut. Kitana sai ka zabi da zakka idza baya ta kullu la khilaba, sai wato mu lamarin mu na musulunci babu yaudara. Haka manzo Allah faɗa masa yi suka, wato kaga akwai nau'i na me kenan na nasiha, wannan ya halatta kenan idan ka je wurin mai haja kaga alamar ba zai maka adalci ba sai ka fara masa wazi. Dai idan an ci sa'a sai wannan ya kariyo da shi sai ka samu farashi wanda yake hankali zai karba, ta yadda dai ba zai maka illa da yawa ba. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga sahabbai. Wa alaikum salam. A to inda ya yi amfani da shi kuma shi ke nan ba halin ya kome a shi ya mutunci fara tsari don kawai ne zai amfani da haja daga baya dawo da ita ya ba shi dama ya dawo da ita ai ka dawo da ita da suke sale masa haka aka ce, amma ba mutum zai amfani da sunan ya dawo da ya kasa ya dana kenan. Kuma misali idan ya yi amfani da ita ya dawo da ita menene abin da ya faru a cikin kowanne ne ma yana da dama ko tun da dai a hadisin al-Faraj bin Zamani nan in ya tafi da abin ya fadi wa ya hasara ba ciwa kai ba kai ka hasara ba ciwa hasara to ko ba ci ba ba kenan. Sannan kai kuɗin da ke wurin ka me ya kai makaji a fito ta hanya ka samu riba eh baya yiwa to kawai dan dai maganin rigima bai kamata dai mutum ya amfani da shi ba da abin da zai haifar da rigima kawai ta sai yake, amma dan amfani kadan wanda ba mai zutarwa ba menene shi ma mai al-Faraj bin Zamani yana nan kuma kai ma kudin da ya bugawa wurin kai ma kila ka juya ka samu riba da lokacin da ya dawo maka da hajar ka wannan ribar da ka samu da kudin zaka ba shi yankan ko dai kudin zaka ba shi kaga dai kudin zaka ba shi ribar ta ai ba ta kudin ka ba ta shi. Kaddara kwali ne malin Dawud aka yage kwalin duk da haka kuma kudin su ba ka ji daɗin su ba aka dan ji daɗin wani abu na kudin sa shi ta gafa wai hana shi ya kula su shi ya daura ka zuwa amma ba wanda ya ce karkata ba su tunda sun zo ai wajaba da ya halatta ya amfani da su ya ke wannan kuma ganin damar sa ne yana da waɗansu ne da yawa. Ka kasa fahimta kaddara da su da su kai ba kudin su ba ka dan gudan su ba wannan darda abin da kai goye dan more kai ma a madadin kudin da ka dan mora
mun ba mu malami na
fadi kin akwai ka fadi ba
ba kudin ka suna wajen buka jiya suka samu
an ga an gawa da al-faraju duk da man kijiya
zahirin hadisin nan kan babu yanda za ya kai abin da shi a nan gudu da bismillah a abu da ya sauki lokacin da ya tafi da shi inda ya salwanta nawaye iya tara ko kai to kuma yanzu ya amfani da shi kuma sai zama bai halatta ba abin da zaka lura ba gade ba gade kai ma ai abin da muka ce kudin da ya bari wajen ka kai ma bai halatta ka juya su ba in ka juya su ka samu riba ai ba za ka bashi ba to mere shi ka tsaya mun da yake ka tsaya shi ba ta faɗa ba ina gane komai ba sai dai kai ma kamar shi ne kana da kuma gane ba mun na gane komai kana wata an faifa to a take shi dai wannan waɗannan hadisin zamu take ta tun tambayoyin mu sa da yawa abinda nake so in ce mana babin mu na gaba babin da ya shafi riba yana da fadi kuma karatun cikin sa yana bukatan tara hankali dan haka lokacin da zamu shiga cikin sa zamu akwai abubuwa da dama bincike a rubuce wadanda yake bisa ga rashin da ke ban taho da su wannan karam ba amma bi iznillahi ta'ala zuwa na gaba lokacin din nazo da su zamu karanta su insha Allah yanzu saboda tambayoyin ku suna da yawa zamu ci gaba da ansa su mallan ka tace su ko mafiya dangantaka da karatu to to bismillah za a rika karantawa a nan gurin kuma zamu rika ansa daidai haka za a rika tafiya a hankali sai amfani da wannan amfani da shi rike karanta mu
mai daga nan ko ce mana ina son cikakken bayani akan wannan hadisi da cewa babu aiki ga wanda bai yi bismillah
kamar yaya babu aiki yaya lafazin hadisin yake a larabci ato wannan
kullu
amal ibadi laifin bismillah ato wannan hadisin dhaifi ne wannan hadisin dhaifi ne hadisin da yake cewa dukkan aikin da ba a fara shi da bismillah mai yankakken albarka ne hadisi ne dhaifi da wannan sigar da wannan lafazin dhaifi ne inda zan iya tunda reference din da zan baka yanzu a cikin sharhin fatahul majid akwai wani malami da ya tace hadisan ciki ya bayani dogo a kansa da shi da hadisin da yake cewa a fara da istiaza ko hadisin da yake cewa a fara da basmala ko hadisin da yake cewa a fara da alhamdulillah dukkanin su gaba ɗayan su hadisai da ibai ne amma akwai waɗansu ayyuka na ibada wanda su dangantaka su da bismillah ta zo yanzu misali idan ka zo za ka yi bismillah hadisin alwala wannan yana nan ya zo duk ba alwala ga wanda bai fara da bismillah ba wannan hadisin ya zo idan ka zo za ka yi sallah wannan karatun qur'ani ne ba wai lokacin za ka yi kabbara ne za ka ce bismillah ka yi kabbara ba a da ka zo za ka yi kabbara ne da niyyar ka shiga sallah ko ba haka ba sai ka yi du'a istiftahi sai ka yi isti'aza sannan sai ka yi basmala saboda za ka fara karatun sura kaga wannan kuma da bai yi basmala sai mai alaka da karatun alqur'ani amma yanzu zan fara da kabbara sai na ce bismillah zai niyyar azumi sai na ce bismillah ina fata an fahimta kaga duk ba zan yi wannan ba idan muka bunta hadisin kuma yana nufin ko me za ku fara kaga idan zo cin abinci wannan in ce bismillah akwai hadisin sa daban dan manzon Allah yake cewa ya gulam samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika na dubbancin abinci guda uku annabi ya kace su a wannan hadisin ya kai yaro in bismillah idan za ka fara cin abinci sannan kuma ci da hannunka na dama karka sani hagu sannan kuma ci gabanka karka rinka dauko gaban wani kaga na dubbancin abinci guda uku سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك اما cewa kullu amalin dukkan aiki sai an fara da bismillah nan ba gaskiya bane ba hadisin bai tabbata ba akwai wanda zaka ko kiran sallah sai mutum ya fara da bismillah kuma duk da tabbata cikin sunna ba an gane ko bismillah
kai ne kaga aka wace mutum ne ya sai dabba ya ba da rabin kudin sai ya cewa zai zo ya tsaba rana kaza to kaji ne mutum sai dabba ta mutu ne amin
yanzu kake miki bai riga ya fada ba
ko ba haka ba, ya saya ne aka ce yaje sai ya kawo kudi sannan ya karbi dabba, ya ba da rabin kudi, aka ce in ya kawo kudi ya zo ya karbi mai,
aka ce yana kada zai zo ya karbi dabba,
ya karbi dabba ta kuma ta mai dabbar sai mai dabba ya hasara, ai shi bai riga karba ba.
Sai kuma tun bayan ka ba, yace ya ji wani malami ne ya ce duk wanda ya ji a ransa baya son shari'a ya karbata, shi me ya gaskiya
a gaskiya ne mutum ya ji cewa a ransa baya son shari'a musulunci, ina da zai kai labari amma ɗin kafin yi ne na musulmi akwai wahala kwarai da gaske, domin yana daga cikin abubuwa guda goma da suke kafirta mutum kiyayyar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kiyayyar shari'a ba kiyayyar manzon Allah bane ba. Kafirai me yasa aka ce sun kafirta? Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malu, sun ki abin da Allah ya saukar sai Allah ya rusa ayyukansu gaba ɗaya, kin shari'a musulunci kafirci ne, saboda haka duk wanda aka samu yana wannan inda jahili ne sai ku karin sanar da shi, to kai yanzu fa alasha fajrukin harin ne kake da kake da shiga wuta kawai sai ake ka mutu ka shiga abu ne mai hadari, to idan mutum yake shari'a musulunci sai me zai so, kaga zalunci zai so, domin duk kishi shari'a musulunci mene ne, zalunci zalunci ne. Dan gana shari'a haddi ya hukunta ba, za a kira wuta a ce tuba, in ya ki tuba sai haddi, amma sai an neme ya tuba tukuna yustata salatuka ayyami da wasu sumal, in ya tuba shi kenan hada Allahu amma sal. Mota dai ta dauko da gonga da ta kai kuma kana sayar da mai a gidan mai, idan ka sayar mata dai ba za a ce kayan haramu ba, sayar da man kadai sai dai kuma kasancewar sayar da ita mata shine zai taimaka mata da yadda kai barasar inda za ka, to wannan kuma zai fi da cin karatun mu da jikin da akwai wani bangare na ta'awun alal ismi wal udwan, inda ba hadanta da rikon giya ba har kawai ta zo yanci za ta cika tankin ta tafi, ai ba ka san me za ta dauka ba, giya za ta dauka a za ta dauki masarani za ta dauki alkama kai ba ta sani ba, nan ba ta da binciken cewa ina za ka direba me za ka dauka kafin isar ma da mai, amma mota ta taho ne ki ne ki da kayan giya ka shigo ka tana da dama ka tafiyar mata da kake ta awon Allah ismul udwa musamman gidan man naka, ko ma ba naka bane ba, indai kana da dama ka sayar ko kike sayarwa kana da dama kike sayarwa,
amma yayin ka rubuta amma ka dauko giyan
ma ba duwa
cewa ba
ta kamfanin giya ce, aiki tunda ta kamfanin ta ya san aikin ta kenan, ko giya wata da goya sun gidan giya ba an dai da aje ta ba ko ta wata ta ayar da sun gidan giya ce,
sai kan da ta kuma ce akwai mota ta ita kuma da giyan take alfa shi ya hukuncin kai ya kuma nan wannan
ita dai giya ta ba za a saya ba, kuma wannan akwai wani ya taɓa mun bayani wallahi sai zan ya mantar da cikakken bayanin cewa wannan cewa motar ba ta amfani sai da giya ƙarya ne, ya faɗi wani sinadari da ake zuba masa ba giyan ba ta yi amfani da shi, ko sprite ma aka zuba masa za ta yi aiki, ya ce ƙarya ne kawai abin nan ne na mutane.
Sai kuma mai tambaya na gaba ne mala rana ya yi bayani akan annabi ya kan iya kasancewa annabi ko kuma na makamai,
haka
shi labarin azzaja shi ne yake so mala ya ƙara masa bayani yadda yake zama wa makamai,
wannan zama irin wannan da ke zai iya warware maka wannan abin da zai warware maka wannan shine mutum ya karanta usulul fiqh, tunda nan usulul fiqh ne zaka gane waɗannan yaushe ne hani ke zantowa na haramci, yaushe ne kuma yakan zantowa na karhanci, kamar yadda yaushe umarni ke zama na wajibci, yaushe ne kuma umarni ke zama na mustahabbanci, wannan gaskiya irin wannan zama ba zai warware maka wannan yanzu ba, da ilimin usulul fiqh ilimi ne mai zaune da gindinsa wanda shi ne taimaka maka wajen fahimtar Qur'ani da hadisi sosai da sosai, an fahimta ko daga cikin ƙananan littattafai na kurkusa da mutum zai fahimta akwai littafin al-Warqat na Imam al-Haramaini, kuma an waƙe shi ma wani al-Imam Sharaf al-Imridi ya waƙe shi a waƙe cikin baitoci na manta addin waƙo abin da duk dai ilimin da aka waƙe shi yana da sauki ga ɗalibin ilimi ya haddace shi, dai dan ya haddace shi ya riga ya gama tun daga farkon al-Warqat har ƙarshe ya waƙe shi a cikin abin nan, قال الفقير الشرف الامريكي ذو العجز والتفريط والتفريط ازوا كرسي يا واكي شي gaba dai dan mutun ya hada shi ya huta daga shi kuma daga cikin littafin da zasu fa'ato littafai kala kala ko kuma ta mazhaba ka san da usulul fiqh din ta, akwai kuma wadanda suke al-mutahariru malamai masu yancin daga su ba su da kayyaduwa da wata mazhaba irin su Shawkani cikin littafin irshadul fuhul ko Ibn Hajar cikin ihkamul ahkam fi usulul ahkam al-ihkam kayfi usulul ahkam waɗannan su kuma sun sauƙaƙa abin din ne. To amma akwai littafi kuma na kwanan nan na wani Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiti, Muzakkaratun fi Usulul Fiqh, shi ya tace usulul fiqh din, kasancewar usulul fiqh ya haɗu da mantiq da falsafa da ilmul kalam, sai ya tace shi ya zubar da ba abin da ba a bukata, ya kawo maka zantar abin da ake bukata ka sani a ilimin usulul fiqh. Littafi ne kadaitacce bai fi girman haka ba. Wannan idan dalibin ilimi ya same shi zai fa'idanta da shi sosai. Sunan shi Muzakkaratun fi Usulul Fiqh da Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiti.
Sai kuma
ita mu'amala ta rayuwa ta yau da gobe, musulunci abin da yake umartan ku shine adalci, amma tafasil details na mu'amala a yadda kuka gina ne kuka yi, kuka yarjejeniya da juna. Misali, za ka iya ajiye yaro ku yi yarjejeniya da shi, kullum za ka sallame shi naira 100 ko 200 ko 300, in kuka yi haka da shi kullum, ko da ciniki ko babu ciniki, dama kai yinin ka saya na shi za ka ba shi 200, ko ka samu miliyan 100 za ka ba shi, ko baka samu ba ko kuma 200 za ka ba shi. Ya amince haka, ka amince kan haka, to wannan haka za ka ci. In kuma ka ce a wata ne za ka ɗauke shi, wata kowane wata za ka ba shi 5,000 ko kowane wata 6,000 ko 7,000, haka kuka yarjejeniya da shi, to kuma haka za a tafi kowane wata, ko ka samu riba ko baka samu ba shi daina da nawa 7,000 zai zo rumfar kasuwa ya bude karfe kaza, kuma zai tashi karfe kaza. Don kuma ka ce a kai ba za ka yi wannan ba, kai dai cikin ribar da za ka samu, kai kake da uwar kuɗi, kake da komai, shi yaronka ne yana taimaka maka, ya yadda kullum za ka ba shi na abinci kamar naira 100, amma kuma idan an zo kowane karshen wata za ka yi lissafi ka ga ribar da ka samu. Cikin ribar da ka samu za ka ba shi kashi 5 cikin 100 ko kashi 10 cikin 100 ko 3 cikin 100, ya amince ka, amince ka haka, to shikenan. Kaga in aka faɗi babu riba shikenan, za ka ba shi kowa kenan. Shi ba ya san wannan, wannan sai yadda kuka yi kai da shi. Amma shari'a ba ta kawo wani abu guda ɗaya a irin wannan, don tsari ne na mu'amalat ba ibadat ba. Inda shari'a take yin wato ruwa da tsaki cikin abu fillanta shi ne cikin ibada, don ijtihadi ko urfi ba ya shiga. Amma abin da ya shafi mu'amala, shari'a sai ta ce a yi adalci, a yi gaskiya, a yi kaza. Amma fillafillan bayani da ke ciki sai kyale kukan yadda kuka yi ittifaki da su kowa na ganin an yi masa adalci. Labarancin da wani ya zo karɓi naira 100, wani da ya zo sai 300, wani kuma in ka ba shi 150 ya yi, shi yasa suka gina kowa akan yadda ya iya ya saba. An gane wannan ko? Na.
Sai kuma wani da ka bayyace malam, kamar irin ma'auni wanda masu sai da bakin yadda suke amfani da shi, karkashin su sukan bar wani sarari wajen kai na mutum, sararin wanda ma'auni yake rayuwa a kan shi.
Ba komai, ba dai ka san gume ne yake dauka kuma kai da za ka saya, ina kare da kai.
Sai kuma tambayar sun je ce, kamar yadda aka karanta a hadisi na baya akan mutane da suka zo wajen manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
cewa akan ya kayyade musu farashi, yace ba shi da ihu. Sai kai malam ka ce, amma wasu malamai sun ce akwai lokutan da za a iya kayyade farashi,
baka ji ba abin da suka faɗa jinnan nan da ka ji, da ka ji madogarar suka ce manzo Allah ta rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iktada. Wannan hadisin shi ne madogarar su da sauran umumati shar'i, irhamu man bil ard yarhamukum man fis sama. Idan mutum ya zo ya sanya tsada ta yawa ta yadda shi kadai zai amfanu, galibin jama'a za su cutu, to sai an nashi amfanu da shi kadai, dan me ka'idar mutunci yana son kowa ne mai ya amfanu. Amma idan tsadar da ka sa ba ta yi yawa ba, ba ta kera hankali ba, ko abin da ka sa ba larurar rayuwa ba ne, wannan kuma ai wanda bane da hali ya saya, wanda bai da hali ba zai saya ba. Ana umarci tsakanin abin nan, abin da ke larurar rayuwa da abin da yake ba dole rayuwa ba.
Sai kuma tambaya na gaba ce, malam, mutum ne yana sai da hajar, sai hajar ta ƙare, to idan wani ya zo ya
zai iya yafi jini da mutum cewa ta da ƙari, amma zai sai masa a wani wuri sai haka ya zai sai masa a wani wuri a kan ya sallame shi. Wannan ƙarin bayanin da zai kai masa kenan, za ka kashe wani wuri ya saya amma zai sallame ka, shikenan. Kullum abin da ake so a kasuwanci kamar da na faɗa mana abu guda biyu, da albayan da asidik, gaskiya da kome bayani. Shi bayani shine filla-filla ga abin da ka rubata, karka yi wani abu daban ka dan kautar da zance shi kuma ya fahimci kishiyar abin da take nufi. dan galibi a nan in kasuwa take fadawa shine ya ribatar da hankalinka zuwa wani wuri yake fitowa ya bayanin me yake nufi ya bada abu mai daukar ma'ana guda biyu shine nufin dayar kai kuma kana nufin dayar dayar wanda shi zai suke ka dayar kuma wanda kai kake tsammani zaka samu sai kuma daga baka gaba haka bane ba to wannan shine ha'inci wanda ba a so a cikin harkar kasuwanci dole zaka yi bayani al bayan wa sirr sune rukunin da ake gina kasuwanci akai
sai wannan kuma ce ina so mana ya kara masa bayani akan wannan hadisi na cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil muhtala wal muqabara wal mulamata wal munabada wal mudafa
a wannan bayani ya riga ya ce kai sai ka sai ka furta je ka ji annabi da abin da kake so a sake maka sabon fasara amma ba karin bayani ba wannan idan ka zo ka sai ka tsaya wajen malam ana sai ka je ka ji a daki a nasi ina ga zai taimaka maka kware da gaske
wannan na gace shi ke da malamin yana so malami yayi masa bayani akan cewa yayi alƙawarin mutum zai kinka masa kaya kuma kamar ranar juma'a amma bai samu dinka ba saboda wata larura sai ranar lahadi shin ya saba alƙawari da nan
ya saba mana ladai juma'a ce za a karba ba
nan kuma sai ya ce ko kuma mutum ne ya kawo masa dinki amma kuma da kuɗi da yawa
a ayyar da bayan hukumar zaɓi nan ba shari'a ba ta cewa wai don za ka ɗinka an babban riga da jamfa da wando dole ka zane za ka biya ba rigi ba ka rigi ka iya karɓar dubu a wajena wani zuwa karɓi ɗari bakwai wani zuwa karɓi dubu biyu ya halatta wanda ya ba da dubu biyun ai ba tun kasar kai ba ka yi bayanin ga abin da zan ɗinka ma kuma kaza za ka ba ni yadda haka wanda ya ba da ɗari bakwai ga abin da zan ɗinka ma kuma kaza za ka ba ni yadda ba wani cuta a ciki ba wani cuta a ciki. Wuce alƙawari wanne a cikin gudun mu yanzu abinda muke magana kai yanzu ya yadda za ka ɗinka masa a kwana kaza kuma zai ba kuɗi kaza ya rage naka amma ka rufe alƙawarin wani saboda wannan mutum kuma zai je gaba da Allah ai bai halatta ba don amma mu abinda muke gana kullawar da suka yi tsakanin shi da wannan ya halatta ko bai halatta ba rufe wasu alƙawarin sa suke nan sai da ya kiyar mun lalita ya tashi da dare ta yi don kada saba wata alkawari in rashin lafiya ta sa mutum ya saba alkawari ba zai samu sabo ba a wurin ubangiji rashin lafiya ko na makarantar haka amma dai wato kai ne dama an yi da kai raka aikin sai wani ya zo ya baka ajan cewa ga abin da yake son ka gama kuma za ba kuɗi kaza saboda kammala da wuri sai ka ajiye na mutane kai wancan kai ma ka san cewa ka yi sabo ka san ka yi sabo.
Dama kudin aikin bayan
da ya rada da ya rada ya rada da ya rada da ya rada da an yi cewa daga 9 zuwa 12 za ka ɗinka aka ce 500 kuma sai ka zo wa dawa har sai da gari ya waye kama ka san baka ci wannan kuɗin aikin baya duk abin da aka yi ittifaki da kai sai in ka gama ne sannan ka ci kuɗinsa in ba gama ba ka ci kuɗinsa ba idan mai haƙa rijiya ya zo zai haƙa maka rijiya sai ku yi lissafi kai mai haƙa rijiya ruwa kake son a tarda ma ko gaba nawa kake so idan aka yi lissafin gaba da gaba ya ce ni ina son gaba 10 gaba 15 kikai dan kai gaba ta gari ta ci kudin gaba ta gari ko ka samu ruwa ko ka samu ba in za a kara kuma sai an sake wani sabon ittifaki amma idan aka yi ittifakin ruwa da kai abin da nake so sai an samu ruwa ko nawa ne dai za a yi a samu ruwa dai zan baka kaza dai sai an samu ruwa to sai aka baka kudin gaba 30 sai ka samu ruwa gaba 2 ya halatta aka baka kudin gaba 30 ka samu ruwa a gaba 50 kaje sai ka da haka shi yasa sai ku yi bayani tunda kwada gode za a yi bayani za ka yi kuma shi wannan wanda ya zo ya ce ga ta kaɗinka masa kayansa daga nan zuwa 12 zai baka 500 da ka'ida dama ai shi ga 500 ɗinsa a hannu kuma sai ka gama ɗinki ya baka a inda kuskure ya faru tunda yadda ya baka kuɗin zai zo da kuɗi kana gama aiki ya baka kuɗinka ko talazira haka hu kabla an yi dufa ara kuɗi kana gama shi kuma rashin adalci ne ya latti rijiya kaba rashin adalci ne mai kyauta ba wato kullum mu rinka daukan abin da zamu iya yi kuma kullum mu rinka daukan cewa arziki kadan da muka neme shi ta halin din mu shine mai albarka da zamu ji dadin ci duniya da lahira sama da mai yawa da muka yi zari da haddama muka samu amma ba ta hanyar da ta dace ba, wannan ba zai taba zama mai albarka ba, za mu ji dadin sa ba. In dai muka fahimci wannan mun riga mu huta. Tunda annabi ya zo duniya yake ci yake roƙon wadata, annabi ba tunda ya zo duniya yake roƙon wadata, tunda aka turo shi mun zai roƙon wadata, har bar duniya yana roƙon mai wadata, yace Allahumma inni as'aluka al-ghina, yana roƙon Allah wadata, yana roƙon Allah arziki, yana roƙon Allah wadata, kuma Allah da kansa yace Allah mai zulka yatiman fa awa wa zulka balan fa hada wa zulka ailan, Allah yace ya wadatar da shi, gashi shi ya roƙi wadata, gashi Allah yace ya wadatar da shi, tare da haka kuma sai aiwata biyu a gidansa ba a hura wuta ba, yadda Aisha ta ce cikin hadisin Bukhari. Allah ga yansa addu'a sai kenan, wace irin wadata ya baki? Wadatar zuci. Shi yasa ce al-ghina ginan nafs wal faqru faqrun nafs, wadata ita ce wadatar zuci, talauci kuma shine talaucin zuci. Duk mai wadatar zuci ko da bai da kuɗi da yawa a hannun zai ga yana zama cikin walwala, hankalin sa kwanci cikin jin daɗin rayuwa, baya damuwa, abinda ya samu ya samu, abinda ya samu ya san daga Ubangiji ne. Duk matalaucin zuci inda zaka tara masa dukkan kuɗin garin nan kuma sai ya ji shi har yanzu bai samu ba, shi yasa kullum take roƙi Allah wadata, irin wadda Allah ya ga ta dace da kai sai ya baka wadata, amma ba ni kuɗi bin nas kila ba za su zama maka alheri ba, ba ni shanu, ba ni tumaki kila ba za su zama maka alheri ba, amma ce ya Allah ba ni wadata, ya Allah ba ni arziki. Kalmar arziki tana da faɗi, arzikin zuci, arzikin imani, arzikin aljanna, arzikin gafara, arzikin kana'a, yadda da kaɗan duk ba arziki bane ba, sai Allah ya zaɓin maka wanda ya dace da kai sai ya baka, sai ka rayu cikin rayuwa mai jin daɗi ko da baka samu kuɗi da yawa ba, in dai Allah ya baka wanci. Ina fata an fahimta. To amma tun daga inda muka yi kuskure a rayuwa, tun daga inda muka fahimci cewa ai ba mai mutunci sai wanda yake da kuɗi, ko babu yanda za a yi ka more a duniya sai in kana da kuɗi. Mutane da suke da kuɗi ba sa morewa, kuɗi zai musu wahala. Mutane da suke da kuɗi kuma suna cikin halin kakaduka ba kwanciyar hankali, idan fa Allah ya ga dama sai ya baka kuɗin gasar da yawa, sai haɗa ka da wata masifaffiyar mace guda ɗaya, kai baka mutu ka barka ba, ita bata mutu ka barka ba, ita bata barka ka ƙaro wata ba, wuitai ka kasa samun kwanciyar hankali, ta hana ka saka duk a duniya tana hira tana miya, amma za ka tafi gida gaban kana warwa, ita kaɗai ga tunan haka irin kaɗai haka da ita, wallahi Allah ga dama sai ya garabe ka da wannan, kai ta fama inda za a karanta maka dukkan ayoyin Qur'ani daga farko har ƙarshe, an fi kufi billahi ba za ka yi ba, amma duk wanda ya biyo ta kanta ya ce yana son kaza kana karkarwa, amma duk wani nafsi na Qur'ani ko na hadisi ba ka jin sa, yana faruwa wannan dukiyar ba ta da wani amfani, ta da wani amfani. To sai ga mutum yana tafiya shi kadai, yana tafiya shi kadai ya wuce titin da zai shiga sai mai nan zai ba. To sai ka roki Allah wadata, ka roki Allah arziki a dunkule, shi Allah sai zaɓa maka arzikin da ya dace da kuma wadatar da ta dace. Allah dai ba zai maka zaɓan tumun da raba in ka ba shi zaɓi. An gane wannan ko? Ba lallai bane su zama matsafiya. Kila ta yi wa tana samu kuma kila kawai ta yi wa mutu tafiya ce kawai. Ba wani tsafi ba zai tafiya ta haka Allah ya yi ta ya kai da ya kai yanzu ka.
Yan mai wani daga nesa da bai na kuma ce ina hukuncin sa suna don mai sayan kaya ya kya.
Ajiye mun yi gama karatuwa kansa. Cewa ni ji kuje amma ba a magana mai sa suna kaza. Shi dai yadda ake cewa nawa zaka saya. Ku yi ta tunakayya, ni na saya kaza a kaza ne, ni na saya kaza a kaza ne, ku yi ta yi har ku je zuwa ƙarshe. In kuma kana son ka hutar da kanka ka hutar da shi, kawai abin da kake je shi za ka sayar da hajjar ka ce malam magana ɗaya wannan abin kaza ne ko saya ko bari. Cikin kwanciyar hankali. Kai ka huta shi ya huta.
Sai na gaba ce yabon kaya ka tafi shi ma mana ya biya
ne. Mutum ba zai kira da kayansa ba. Ka kyale shi ya gani da kansa. Dan wajen kirarawa tunda naka ne akwai tsammanin kila ba za ka yi adalci ba, amma in ka kyale shi ya gani har abin ya burge shi saya da kansa shi ke.
Kuma malam in amfani da wani abu ko wani sinadari wajen canza sukan kaya zai kare
kyau. Duk wannan albishu ne bai halatta ba, da yaban kaya da canza wani muku mun saba hatta tsire sai an buga shi idan ka je kasuwar ƙauye ko mamaki zai tsire ya tsaya yana ta masa waka tsire sai ya zuga shi to balla tana fara abubuwa shi ko so ake yi inda kai abu mai kyau mutum ya gani yayi sha'awa ya zo tsaya yayi maka tambayoyi ya abu kaza ka sai yayi wuri kaza mai kyau ne amma wannan ya fanta ke in kana so wancan kuma ya fice da wannan ya dan butsa da kuma kai bayani wannan yayi hadir ka ce guda biyan tambaya wacce ta fi kyau ka nuna ga wanda ya fito amma ya fita da amma kuma ga kaza kuma in kana son kaza to wannan kuma ga illarsa wannan ga aibinsa wannan ga amfani ko rashin amfaninsa wannan babu laifi
kuma wannan yake hukuncin sayan malki na ishansa da yake ya ga wannan ne a kamfanin giya
yana bugarwa idan an sha shi kenan in dai ba ya bugarwa ya halatta shi dan ba giya bane ba kenan eto kawai abinda za mu kalla a nan gurin idan kamfanin giya suke yin sa bai kamata mu tallafa wa kamfanin giya su samu jari ne kai ba ko dan mu samu takunkumin gare ku sulan arzikin kasa sai mu dena sai inda ku saka ta mutum ya bar shi amma ya ce haram kan wanda shi ne yake da wahala tunda baya bugarwa ka'ida guda ɗaya ku huta shi abinda za ku ce ganin fa duk muna tsantsene ba a so a ce haramun saboda in baka bani su ka faɗi haramun kai kanya wala taqulu lima tasifu alaysa tukulul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun duk abinda ba karar nasi ne yazo ba kai zato kake kace haramun ne akwai hadarin gaske akwai hadarin gaske to idan kana da kokonto sai ka dauke shi kan wancan hadisin ka huta da amma yuri baka ila amma la yuri shikenan amma tunda na bar shi ba na sha kuma dole ne sai in na samu cewa haramun ne sannan hankali na kwanta wannan in ba ni da nasiba zan faɗa ba to su kowa galibi mutane su suke duk abin da suka yi zaton haramun ne to ka ce haramun ne wannan ko zai yiwu ba ba haka ba yi mu fahimci waɗannan abubuwa haka sosai da sosai alaikum assalam dama shi ne ai riga mun gama magana ma'ana dai in an ga dama ne za a yi gida in ga dama a yi maltina to abin da ya ga dama ya zata a yi sharri ko abin da kenan ni dai abin da nake so mu fahimta kanmu ya waye ta wata hanya guda ɗaya mai matukar muhimmanci wanda a zamani yau ake amfani da ita kamfani idan yana irin wannan me zai hana mu kisan abin da manufar mu kare tattalin arzikinsa arna suke sa wa mutane takunkumi duk na arzikin kasa mun me yasa ba za mu samu su ba me yasa ba za mu samu su ba sai da kamfani ya zo garin ku ya tatse ku ya muku kaza din ku kuma yana cin mutunci musulunci kuma an kasa karya wannan kamfanin za a iya karya su kuma in ana so yanzu duk idan kaza an ce yaji shadda atamfa duk suwaye suke sa ba musulmi ba in an kwatanta da wanda ba musulmi ba da musulmi da suke amfani da wannan kayan musulmi na daukar wajen kashi 99 ne a ce duk wani kamfanin yin atamfa da yake Holland ko yake Ingila in muka dama daga nan arewacin Najeriya za mu iya karya shi ba sai an je ko ina ba amma sai in mun natsu mun kimtsu mun zama mun san ciwon kanmu ko muna da masu yi mana tunani cikin malaman addini da ko mutane intellectual waɗanda sun san me suke yi nan take a zo a ce mana a ce kamfani kaza wannan na arna ne shi yake muna tamfari da zama tunmu na daurawa mun daina daurawa za mu daura ta KTN ka zo na sai ne ko za mu daura ta UNTL kamfani kaza da suke mana sadda to za mu yi yajin daura sadda na shekara guda wallahi kamfanoni manya-manya a Ingila za su kari muna da wannan amfanin muna da wannan makamin a hannu musamman muna da shi ba makamin yaki ne kuma makamin yaki ne mai kwari muna da shi daidai da maganin inda ake sayar mana panadol da ake mana daga kudanci yanzu ba yan kudancin ka sanin suna zagin mu yan arewa akan shari'a to mu kiddige dukkan kamfanonin su mu ga kamfanoni nawa ne maganin su suke amma mu samu pharmacist namu su binciko mana kamfanoni nawa ne wanda maganin su shigo wannan da panadol da paracetamol da sowa ne a san sunayen kamfanonin a kafe sunayen su a ce duk wani mai kiran musulmi kai ka sayar wannan kuma duk wanda ya sayar wannan kai sai kawo wannan kamfanin wallahi sai ba kare su duk ba da makami a hannunmu abinda ake bukata mu kimtso mu tsaro mu zanto al'umma wadda ta san ciwon kanta amma wallahi kamfanoni da dama za ta jirgi ko a kudu ko a gida ko a waje wallahi kanta to mun ji suna zagin shari'a to mun taka musu birki daga jaridun nan na kudu idan muka ce mun daina karantawa wuki kawai zamu karanta ita ce yar arewa a rinka yin ta kullum mun yi da mu duk yan bogon arewa mun yi bore ita kada zamu karanta wallahi sai sun ji duk kamfanonin mu da sanarwa da gwamnatin jiha za ta bayar ko local government ko wata ministry a kasu state government namu na jihohin arewa mu ce in tallace in menene jaridar arewa kawai zamu ba ba zamu ba jaridar kudu ba wallahi karyewa za ta duk jarida ba ta cin riba ta hanyar wai masu saye a bakin titi da zai ba da naira 50 a bashi tallabe ke rike jarida ko wace jarida a duniya kuma sai ga kamfani daga Kano ba zai iya baiwa jaridar Triumph ta cikin gamban ba ko New Nigeria ta Kaduna ba ko wakilin sa ba sai ya tashi ya jiya ba zai sai kuma ta zage addinin sa tun daga Sadauna za ta fara zagi har ta sai ta dire da wanda yake shiga da duk wani mai mukamin yana jira dan arewa a yanzu kuma shi kuma ya karfe ta duk hoto da ta sa mai kala kai ne ka ba ta jarin da ta sa wannan hoto mai kala din amma baka sani ba idan muka yi tawaye muka ce mun daina karanta birthday bangat wane ne wukili tsohon zamu karanta domin nigerian da wasu ce duk waɗansu jaridu na arewa mu ce su kaɗai zamu karanta malaman mu duk juma'a su hudu a kan wannan yan boko mu su yarda da wannan me za yi wallahi sai sun ji jiki wallahi kuna gani fa lokacin da aka yi rigima ba suna ta zagin mu ba kullum a ce wai mu yan arewa yanci ba zaune ne su ne man baitar ke wurin suke kaza lokacin da aka yi rigimar shekaru biyu da suka wuce aka ce tumatiri ya daina zuwa can tumatiri kwaya ɗaya sai da ya kai naira 20 tumatiri don mu muke da shi ba su da shi tumatiri kwaya ɗaya sai da ya kai naira 20 to amma mu muke da wannan jarin mu muke bayar da naman da ake ci a kasar nan don mu muke kiwo mu muke bayar da tafiyar tumatiri mu muke da kasar noma a nan amma kuma dole haka muke zagi muke walakanta tun kafin Najeriya ta yi fetur tun kafin ta sun za ta yi gas mu ne muke da kirgi da auduga wanda ya rike kasar nan shekara 50 tun lokacin turan mulkin mallaka auduga da gyada su suka rike Najeriya manyan gadoji da aka yi da Lagos da kudin auduga da gyada aka yi su tun kafin fetur su amma tun da mu san ciwon kanmu ba za mu da shugabanni da tijan da kira da tijan arewa ba su wakiltar mu dan boko mu sun zama to kawai abinda suka sani kawunan su kowa ya hole shi kadai ba mu san ma me ya ciwon kanmu ba shikenan sai mu zama ba mutane ba amma mu kadai ne mutanen da inda mu za a yi Najeriya in babu mu babu Najeriya fa a yau idan aka ce babu mu dinnan da ake zagi musulmi dan idan dan ku da yace Hausa Fulani ba wai yana nufin yaren Bahaushe ko Fulani ba yana nufin waye musulmi kawai in dai ke musulmi da dan Hausa Fulani ne ko in yamuri ya musulunta ko mutumin kalabe musulunta wai shi dan Hausa Fulani ne to in yau mu wanda ake zagi Hausa Fulani aka ce ba mun fasa Najeriya ta fasu amma babu wani bangare daga kudancin kasar da zai ce in babu shi ba da Najeriya ake babu shi ta babu shi mu ne Najeriya amma mun san ciwon kan kuwa dan haka akwai bukatar mu farka sosai da sosai wallahi akwai bukatar mu farka ai dukkan mutumin da yake mana tsaya in dan cikin mu ne wani yazo ya mana tsaya yadda duk zamu muka da shi sai mu idan yana da shago ko yana da kanti ko yana da gidan mai in yana tsaya ba ya taimaka musulunci mu ce jama'a dana shan mai a gidansa sai mu jama'a dana sai a kantinsa a dana sai kayan kamfanin sai ya zo da kansa wajen limamin juma'a ya ne rigal farma ya dawo ya tuba tubtu ya jama'atul muslimin sai ya yi bayani wallahi sai ya tuba wallahi kawai abinda ake so yanzu da aka farka din nan ana son addini wannan farkawar a rinka fuskantar da ita aikin malamai ne aikin kuma masana ne cikin yan boko waɗanda suke wayayyu aikin yan siyasa ne waɗanda suke wayayyu su haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakaninsu da malaman addini a gyara al'ummar gaba ɗaya ta samu shugabanci waɗannan rubabbun da tijan arewa wanda suka sayar da mu a wannan siyasar a jamhuriyar ta uku a manta da su a rufe sallan gawa tun kafin su mutu a ci gaba sun riga sun sayar da ƴancinmu da mutuncinmu sun bayar da musulunci suna zaune ana zagin musulunci ba sa iya cewa komai in ba matasa-matasan da muke samu yau me zamu ce in banda matasa-matasan da muke samu yanzu waɗanda Allah ya sa ake samu su a cikin siyasa na irin mutanen zamfara inda yanzu wannan me zamu ce musu in banda mai tarukan musu Allah ya tsare sama'arin da suka taso kaga gwamna da rauni Allah ya ba magana ai gage mu magana ɗaya biyu dole kawai a yi gaskiya ko a fasa wannan ita ce rayuwa wallahi wani abun mamaki inda zaka san wanda suke yin shari'a suna bata kan su lokaci duk da za a fara azumi a Kano aka zuwa ka 25 Obasanjo ya zo wajen, gwamnonin Arewa da dama su zo wajen, da Obasanjo ya zo TV, Obasanjo ya zo ba ba wanda ya damu gani ba, waye gwamnan kaza ya zo, gwamnan kaza ya zo, gwamnan kaza ya zo, har gwamnan Kano ma da ya zo wajen, kawar ba ya komai ba, wallahi can sai aka ce gwamnan Zamfara, wallahi gaba ɗaya sai aka tafi tsaye, dole Obasanjo ta yi tsaye ya shiga sahu. Shari'a wallahi, wallahi dole ya tafi. Musulunci wasa ne, wallah kowa ta ce kawai ya ji mutanen da ke wurin sun far ana cewa gwamnan Zamfara sai aka ɗauke da kafara Allahu Akbar aka tafi tsaye, dole ba yadda iya shi ma ta tsaye, sai da gwamnan Zamfara ya je zauna sannan jama'a kuma duka zauna, shugaban su ya zo. Kage su samu izzar a duniya ma inda sun gane wallahi ga abin da zai tara musu izza din a duniya tun kafin a je kiyama, annuna su masu mutunci ne a duk wanda yawa musulunci ta goma shi mukan ba za mu manta da shi wallahi, cikin sallah, cikin kiyamul layli, cikin sujuda tsakanin mu da ubangijin mu cikin dare, ya sani bai sani ba sai yi masa addu'a ta gari. Ga irin wani sanata da ake da shi anan, an ce wanda yake wakil da mazan bullir ne da ina ne da kaltun jo Idris, kaga da gaske suke irin waɗannan matasa da gaske, to waɗannan dattijan na arewa gaskiya fata dai muke su gyaru, amma ba mu da hope da yawa, amma dai muna fata ko ba gaskiya ba, amma ba mu ba tsammanin mu zaton mu ya kusa ɗebewa gaba ɗaya game da su, saboda haka new generation din da ke tahowa yanzu ɗan shekara 40 din nan abin da yayi kasa nan mazajin suke, nan mazajin suke bi izinin ta'ala, wannan karnin na musulunci ne a Najeriya da ko ina a duniya. Ina jin kun ji labarin shirin musulunci a Amurka yau da yamma, kun ji abin mamakin da yake faruwa a Amurka, Pentagon wurin tsiya na ƙarshe kenan, inda daga nan za a tattauna a kaiwa wani hari a jefa wani mutane masallaci zuwa ne yanzu a wajen Amurka. Karni ne wani wannan karni ne na addinin musulunci, gara kar mutum ya ɓata lokaci ya taho kar ya latti, wallahi kowa ya taho kar ya latti ya samu ciki kafin a jima ya ga wuri ya cika ya rasa, wallahi Allah gane da mu.
Wannan ba alaji na hukunci karfan kudin haya na shekara ko kafin ya
baya. Wannan matsalar tana da dan daure kai kwarai da gaske. Daure kanta shi ne farko dai ya kamata a ce ba zai bayar da kuɗi ba har sai ya yi shekara ba. Wannan haka ya kamata a asalin mu'amala. To amma idan ka bayar da wannan fatawar a halin yanzu haka, to kuma waɗansu za su cuci masu gida, sai ya zauna in ya zata rawa ta ɗaya sai ya matsayi kwasu kansu ya gudu a rufin ne, za ga wannan illa za ta faru da yawa. To wannan shi ne illa da yawa, gaskiya wannan fatawar tana da ɗaure kai ƙwarai da gaske, kwanaki mun tattauna da waɗansu kan wannan da ce abin ya ɗaure mun kai, ƙa'ida dai kan ya kamata mutum sai ya gama zama a biya kuɗin, amma yanzu in kai haka za a cuci masu gidajen haya da yawa. Mutane za su yi ta guduwa, shi kuma musulunci mu'amala ce da ake gida ta akan la darara wa la dirara, ba a san a yi cuci mutum shi ma ba a san yi cuta, da haka ni dai yanzu ba zan iya hana masu gidaje ba in ce da su bai halatar karɓa ba. To sai dai kawai abinda za a ce da su, idan mutum ya zauna kuma ya fasa kai a matsayinka na musulunci na musulmi da ba ka san ka je lahira da haƙƙin wani, adadin watannin da bai zauna ba ya tashi, sai ka bayar masa da adadin wannan watanni, wannan shi ne zama na adalci. Idan daga baya ya fasa ko ya canza gari ko shi da kansa kawai da ya samu wani gida zai tashi ko bai cika adadin kuɗinsa ba, to wannan kai kamata ya kamar masa na adadin kwanaki ko watanni, wannan shi ne adalci tunda bai zauna a wurin ba, wannan shi ne adalci. Da haka insha Allah za ku fita daga wannan. Alaikum salam. Malam bari wannan ya gama.
An yi kafin da kudin shekara daya a hannunsa, sai kai wata uku baya ta ke ya biyo jin sai a kule kofa wani na waje ba ta a kargo ne ba, to sai mun na shekara daya ya cika wasu suna haka, wasu kuma sun samu mutane ya zo haɗa shi da wani tafi wasu a ba shi kudinsa, amma mutum ba samu kowa ba sai abin
wani ba za su nemi kuɗin kudinsa ba, a wannan ba adalci bane ba, gaskiya wannan ba adalci bane ba, tunda dai bai zauna ba kan ya kamata a ba shi kudinsa. Don har mutum ya yi adadin wata biyar kuma kudin shekara biyar ka gani saura wata nake nan, saura wata bakwai ya kamata a bashi kudin sana wata bakwai, amma abinda suke na wani idan ya zo a ce to shi ya shiga ya baka kudin, wannan babu laifi in kudin sun kai abinda ka biya, tunda ba lallai bane bai da kuka ciniki da wannan suka baka gidan kuma su ba wancan, sai rage wa sai ya karewa ya kamata dai ai komai da daga adalci shine da zama daidai ba san rai ba
to wannan kuma da ne kamar da
ko
akwai ko wanda an ga su samu sama da shirin dijiya
eh
wanda sai na indiya ko ina da kwatsun a jikin yara hankali kuma ba da akwai ko a wannan sabon yara ɗin din tare yake akwai ko a cikin ka kuma da jikin shi a cikin wannan wata ɗin ko biyu zuwa da ayi yara 500 da kwatsun ba ma baki kuma ai ma wato ji mun sai ko wannan to da ke mun sun ya yi dokar yana da yin sa a cikin sa da sallah
me zai hana za ka aje tunai a wajen kai a tsarin da ai da can akwai hoto ma jiki wanda yake illa ne amma kuma duka sa ta aljihu hoton sardana ko hoton tafi abale ko hoton waye ai duk illa ne wannan duk hotuna ne amma ba za ka aje kudin ka a waje ba tun da idan ka zai musulunci yana ba dukiya muhimmanci wajen kare ta ba ya da asalantar da ita ba kaga a nan gurin yanzu ne ya kamata yan boko mu su fara rubuce-rubuce kenan akan wannan da kuma ɗan siyasar mu duk waɗanda suke wakiltar mu a majalisa ta tarayya da senate su fara dogon turanci a kai akan cewa ga abin dan mai an ce Najeriya ta kila sai to me kuma na sa kurasa a cikin naira a jikin kuɗin mu yanzu ne ya kamata a yi magana saboda haka dan Allah duk wanda Allah ya baiwa basiran da za su iya rubutu a cikin jaridu ya kamata su rubuta kar mu raina kanmu yanzu marubutun ma arewa duka nayi ne wai ni dai wanda nake yawan ganin marubucin su da ya arewa wanda yake wakiltar musulunci da kaza da kaza da kaza in ba waye waye tulle wani mutumin tulle ne wanda yake yawan rubutu a Wikileaks West Aliyu Tulle irin dan su haka ba su da yawa masu da yawan rubuce-rubucen mu to ya kamata dai a samu wannan mayawaita rubuce-rubuce gashi muna da yan boko da yawa amma sai a ta barci ana computer game a jikin dai naira 100 ne amma a boye yake da yawa to yadda sai mutum ya yi izina zai iya gane kowa a same ta ya duba lokacin da ya kawo customer ba kai ne kake kawo shi je kawo shi ba da dama inda wannan daga wajenka amma in shi ne daga yanzu zai ce wani kana son customer inje in nemo maka in na kawo zaka bani kaza wannan ya halatta karbo na ku amma ya zo ma na ya san ba inda zai samu abin sai wurinka ko da bai kawo shi ba in ya zo na yawo shi da kai tambaya za ta kawo shi anan ba zai san tantawa ba sai in kaga dama kai masa isani ina ga sai guda ka ta haka a kira sallah sannan kuma bayan kiran sallah sai mu anta koda akwai wanda yake yana tambaya cikin tafsirin da aka yi ba da kowa zan baka wannan alfarmar sannan kuma sai mu anta guda biyu sun zama uku kenan shikenan sai ya fara yanzu a kira sallah ba wai a ce ba iyaka ba ana yi ne har zuwa lokacin da Allah ya yi wannan abu amma shi wancan da ya yi na wata guda aka hana shi daga baya yana la'antar munafikai ne kafiran Makka daga baya sai aka hana shi to cikin ikon Allah waɗanda aka hana shi la'antar su daga baya waɗansu su sun musulunta a fatahu Makka wannan daban da na Nawazil kenan shine Nawazil gurgurdan lokacin da ake ganin musibar da ake alkanu din dan iska kawo shi kenan me da hana sosai kuwa za a ci gaba malam me tambayar sa wannan ya hadisi ne mun karanta kaje da cewa na ce hadisin annabi yace ar-rakibu shaytan war-rakibani shaytanani wa thalathatu rakibun ma hayi shi kadai idan yayi tafiya yace shaytan idan su biyu ne shaytanu guda biyu in sun kai su uku to sun zama ayari haka hadisin yace. Malamai na kafa hujja da shi akan karhancin mutum yayin tafiya shi kadai ba tare da abokin tafiya ba. Shine a ga hadisin cikin nawa yake ko su bi kadai ba tare da na ukun su ba. Amma idan mutum yana cikin motar haya kaga wannan ayatin zama aya ne. Ko da ba wanda ya sani a ciki amma dai suna ciki da yawa kaga sun zama aya ne kenan. To yanzu kuma akwai wata fitina ta zamani kila idan baka da abokin tafiya kace kawai da wanda kana zaka dauke shi baka san waye zaka dauka ba dole za a lura da irin wadannan alamomin hadisin yana nan larurori na rayuwa kuma ne da gobe wanda za su iya sa ko ai aiki ko kar ai aiki da shi kuma suna nan haka mutum zai kalla amma dai wannan hadisi ne daga annabi kuma ingantacce ne shi da wanda ya kamata mutum annabi ya ce wanda ya tafiya shi kadai mahayi shi kadai ya yi tafiya daga gari zuwa gari shedan ne in sun bi ne shedanu guda biyu in sun kai uku to sun zama ayari haka ake son tafiya ya mutum ya zama cikin ayari ta bayanin a fili yake na yi mamaki yadda bar gane ba wai sai dan sa mai kuke wannan lokacin da ake ina jin lokacin da nake magana kuna surutu da juna ko kuma lokacin idan mutum yana son dole sai ya tambaya har baya fahimtar me nake cewa jira yake in shaki numfashi yayi tambayar kaga mutum ba zai fahimta ba dan ba haka bane ce wannan hadisi ya inganta larurorin rayuwa kuma suna da wanda zan sa ai aiki da shi ko kar aiki da shi ba zan faɗa ba wannan hadisi da ke cewa in har akwai su'unci to cikin gida ne da mace ko abin hawa malamai suka ce abinda hadisin yake nufi shine galibin abinda mutane suke shi'untawa a jahiliya galibi idan abu ya faru sukan canfa matar su ce kila dan yayi aure kaza ne ya samu arziki ko ya rasa ko kuma dan saboda abin hawa kaza ne ya samu arziki ko ya rasa ko dan ya tare a gida wuri kaza ne ya samu arziki ko ya rasa wato annabi na ba da labarin canfa-canfan mutane ne ba hukunci ne yake bayarwa ba wancan kuma yana cewa lafiyar wala kaza 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 yana korewa ne saboda kaga hadisan ba su fitaro da juna ba akwai waɗansu ƴan uwa da suka bugo waya don neman ƙarin bayani cikin mata ne waɗanda suke cewa yawanci akwai mazajen da ba sa zauna a su hira da matansu da daddare sai mutum ya tafi sai lokacin da aka gan shi kuma waɗansu kuma suna da gajiyawa wajen haƙƙin mata da ya shafi larurar rayuwa na yau da gobe wani ko cewa aka yi abu kaza ya ƙare na amfanin gida to sai ya ta masifa ya ta faɗa haka dai da zai irin waɗannan abubuwan sun kawo kukansu da yawa ban san so ban san daga wace unguwa suke ba a duniya dai al'amin da ya garin ne suka ce kuma ku ne kuke haka ku masu zuwa karatun nan suka ce to a ji tsoron Allah a faɗa muku karatun nan kun ga aiki dashi to abinda zan karanta mana waɗansu nassoshi na Qur'ani da na hadisi farko dai ita mace da take karkashinka tana da haƙƙi akan ka na ciyarwa dukkan abin da ya shafi bukatar gida dolen ka ne tunda Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayjala Allahu ba'da usrin yusra duk ma abucin yalwa ya ciyar daga yalwar dukiyarsa kar ya kauro wanda aka yi takaita masa arzikin sa kuma ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi wannan tilacin ka ne ka ciyar da iyalinka har ma ana raba aure ga wanda ya kasa ciyarwa duk kun san wannan a karatun fiqh cewa idan miji ya kasa ciyarwa to ita ko dole ka bukata abinci sau uku a yini tunda ba mala'ika bace ba kuma shi ya kasa aka buga to sai a raba su dan kasa ciyarwa kuma wanda ma baya da halin ciyarwa shi ma aka ce ya hakuri ya yi ta azumi Allah da kansa yace wali yasta'atu allazina la yajiduna kaha hatta yughnihum Allah min fadli. Matar Abu Sufyan tazo kara wa da annabi tace Abu Sufyan yana da dukiya amma marwaci ne, sai rinka yi mana koro baya ba mu abin da yake wadata ta ni da ayana, ya halatta dauke na abu cikin dukiyarsa koda bai sani ba, manzon Allah sai ke dauka koda bai sani ba, sai dai ke dauka ta hanyar da ta dace, daidai ruwa daidai tsaki, karki so kanki, amma in kin dauka biki sata ba, dan azana mana dukkan su wajibcin kulawa da wannan. Saboda haka kai miji wajibinka ne ka kawo abinci, ka kawo wato ainihin sabulun wanki, ka kawo sabulun wanka, ka kawo wa matarka tufafi, duk wannan wajibinka ne. Kuma idan tace maka abu kaza ya kare, kada ranka ya baci, kai fatan Allah ya baka, in ma baka da shi Allah ya baka ka kawo. Amma ranka ya baci ya kake so ta yi, ta fita ta nema da kanta, kai ma ka san baka yi adalci ba, a ce ma babu kaza kuma ranka ya baci, dan me ranka zai baci an ce maka babu kaza. Na yi kokari in tambaye su, in ce to ku tsakaninku da Allah da mazan suke fita suna yin hira, ku kuma dan Allah kuna yin ado a gida? Dan
wajen da wani magana da yake ke kira
illoli ne namu, dole mu warware su. Da na ce tsakani da Allah kuna yi, suka ce wallahi suna yi gwargwadon hali, amma abinda yake faruwa shi ne kayan adam wata rana ko sun ci a kawo ba a kawo, wannan ma kuma suna da gaskiya in ba a kawo. Idan sun ci a kawo kayan adam ba a kawo, sabulu din da mutum ba zai so mai kanshi ba sai zai so wanda mara kanshi ko da yana da hali kuma. To magallantana maganan wani ko ya kawo turaren wuta ko ya kawo turaren fesawa in za ta fesa ya rinka jin kanshi a jikinta, wani duk baya yin wannan. Wallahi wannan fa duk sake ne namu. Matarka daga ta annaba, matarka fa ita ce za ta katangance ka daga fadawa cikin guna. Duk wanda ka gani a titi ta baka sha'awa, abinda ake so ka je gida, matarka ta biya maka bukata. Annabi da kansa wata mace ta gitta ya tashi je gida ya biya bukata wurin matarsa, ya fito yake cewa sahabbai mace in za ta fuskanto cikin taro tana fuskantowa ne a surar shedan, shedan na kawata ta, ko ba ta da kyau, ko ba ta kai matar da ke ba ta tarka kyau ba, sai kaga shedan na neman nuna ma wani abu a cikin ta za ka yi sha'awa. Manzo Allah ce duk wanda ya samu haka to ya je gida ya biya bukata wurin matarsa. To shikenan sai kaga wani abu a waje ya burge ka, ko wani daurin dan kwali, ko wani gele, ko wani takalmi, ko wata sarka, ko wani zobe, wannan wanda ka gani a wajen ya burge ka dai ka san haramun ne ko? To ka je ka ce wannan abin da ya burge ka, sai ka kai gida wurin matarka. To amma kai baka je ka so mata wannan ba, kuma kana san idan ka je gida ka ganta kwalkwal kamar wata ta wajen, ka san kai ba ka yi adalci ba. Na yadda in ka saya ta ki tana da laifi, dan akwai matan da za a sayo musu kayan ado ba ta sawa daga sallah sai sallah, sai kuma ranar da za su je gidan biki, duk ranar da za su je gidan biki tunda asuba sun fara goge kaushi, waɗansu matan haka suke, kaga wannan ba su san ciwon kansu. Amma akwai waɗanda suna iya kwatantawa daidai gaskiya, kawai mijin ne dai kuma shi kuma ya zama ya kan gari da yawa, ya bijire da yawa. Manzon Allah ya ce istausu bin nisa'i khaira, istausu bin nisa'i khaira, kamata ya junan ku rinka wa juna wa'azi kan kyautatawa, junan ku su yi wa juna nasiha da wasiti kan yi wa mata alkhairi. Haka manzon Allah sai ce a aikin haji na karshe da zai tafi, yake jaddada mutane wannan, yake fa innahunna awanun, su mata wurin ku yadda ka san bayi, ya kwatanta su da bayi, saboda ba suka zama kamar bayi, suna gida ba su fita sai da izininka, illa ke ka zo ka samu tana yi sauranka ya baci, to kai kuma baka zo na gida ta kalle ka ba, kuma tana son ta ga ɗan namiji, kai baka zo na gida ba. Akwai kuma wanda in shi ma in za shi wani wuri waje ne zai ado, amma in yana gida sai zauna birgitar sa, sai ga mutum daga shi sai ga jiran wanda da babban riga ka ban kwato da bakin kura a cikin kuwa haka, kuma gashin kansa bai kaje shi ba, gashin gemun sa bai kaje shi ba, kila idan sa da kansa kansa wai a gida yake da an jima ya hamba da an ya za shi sa wani din girman Allah, kuma ka san baka yi adalci ba a gida kawai zaka tashi ba, irin ranar Lahadin nan ba zuwa aiki, ranar Asabar ba zuwa aiki, ka tashi in dai ka tabbatar ka gaba bacci sai ka tashi ka je kai wanka kai ado ka sanya turare ka kare wula, kamar zaka je wani wuri, ina zuwa ne an gaice ka dan aure ce ba wani, kawai nayi miki ado ne yau ke ba zai ce dana dariya har kunnin ta, wallahi har kunni ko ƙarya take sai ta dariya. To haka zaka yi wa matarka, kai ma kai mata ado, in dai baka mata wannan ba kai ma ka san baka biya ta hakkin ta ba, kai kana so ta maka ado kai ba zaka yi mata ba, kana so ta maka hira kai ba za ka yi mata ba, duk matsayin ka ne ba kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yayin tsare da Aisha, lokacin da ya tsare da Aisha shekara ta nawa, shi shekara ta nawa, dan Allah ba annabi yana dan shekara 50 ba da wani abu ya tsira da Aisha shekara 50 da wani abu ita kuma lokacin nan ko shekara 15 ba ta kai ba me ya tsira da ita ka duba wannan al'amari ba saboda matar su je dai ya dauke mata kewa mutane sun zo Habashawa sura wata da mashi su jefa su tafi cikin masallaci Aisha tace tana so ina so in yi kallo manzo Allah ya ce bismillah aka je tsaya daidai kofar gida yayi haka ya dan lankutar da kafadar ta dauke haka ta dora akan kafadar sa tana ta kallo ajima ya waiwaye kalle ta cikin da take har yanda da saura mun ga duba aka yi kin gaji har yanda da saura Aisha tace ni fa na magaji da kallon amma sun ke sauran mata su gane matsayi na wajen Annabi a san ba da mace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya kamata mutum ya riga dauke mata sa cewa idan suna gida din nan wata dan Allah wata rana ka sa kanka takunkumin fita ka zauna gida ka yi ni kar ka je ko ina ka je ha ake ji lafiyar ka kalau ba zazzabi ba mai komai ba ruwan sama akai ba ba sanin sanyi mun tura yake ba lafiyar ka kalau ha kawai ka ki fita yi ni biyu dan Allah ka dan dana ka je ha ake ji wallahi halaci sosai da sosai kuma wata rana dan bar maka yara a tafi unguwa a bar maka yara biyu ko uku ka gani wallahi sai ka zama dan karamin mahaukaci wallahi to amma su koyi suna nan a musu tsaya don me ba za ka tausaya musu ba ya kamata mu ji tsoron Allah game da matan mu na tabbatar suna da kurakurai amma ka dauke ta a ita mace ce sunanta mace hankalinta ba irin naka bane ba ko da ita haife ka kuwa da nassin hadisin manzon Allah da nassin ayar alqur'ani mai girma tunaninta ba irin naka bane ko da ta girme ka ballanta na kuma kai ne ka girme ta akwai bacin rai a matsayin ka na dan adam rai zai baci amma kai haƙuri ka jure ka haƙura kamar sai ka tana aika mata abin da baka kyauta ba to sai ka samu hutu ko matar ka zauna ku hira da ita in baka zauna ku hira ba da wani ka je ku hira ku ko mata ku kuma ku kyauta ta ku dai rinka ado kuna dan gyara jikin ku kuna tsafta duk inda yake tare da ti mace ta rinka kautar da datti daga jikinta ta rinka gyara kitso akai akai kata bari kitso har sai ya lalace ya abin nan gashi ita ba daure ba ci ba a ta rinka gyara jikinta kuma gashin hamata a rinka askewa kuma ana saturare kuma a wajen dukkan wani mahada sai da manzon Allah ya nuna wa al'ummar ta cewa a rinka dukkan wata mahada da take taruwa manzon Allah ya ce yana daga cikin fitra a rinka kusa da dattin wurin irin nan gurin gwiwar hannu irin gwiwar kafa irin nan wuya irin nan hamata irin ina ne yace kuma a rinka aske gashin hamata aske gashi na gaba aske mene ne duk wannan saboda me tsafta to galibi waɗansu mata ba sa kula da wannan to in ba sa kula da wannan suna da karancin wannan tunanin kai zaka koya mata ko ta hanyar wayo ko ta hanyar dabara ko ta wace irin hanya amma dai rufin asirinka ka samu matar da za ta dauke maka kewa ta hana ka sha'awar wata a waje don ya kasance kun mutu kun shiga aljanna wannan shine ake bukata ku rayu kai da ita ku mutu ku shiga aljanna amma menene amfanin ko da lokaci ana cikin didadi ko kai kullun kana titi ba za ka dawo sai karfe 12 na dare me alherin da ka samu a bakin titi nan banda yi da mutane ka galibi ba abin da ake banda zage-zage ba abin da ake banda labari na shirme na labarin siyasa labarin kwallon kafa labarin haka dai labarai marasa san gado ka zo ku zauna gida mana kai da iyalinka kuma in kana da abin hawa ga wanda yake ko da mota ko da wani abu wani lokaci ya ware wata rana ko da da yamma ne ya daki iyalinsa ta kai ya kamata dai matsan zagaye gari kuma ku gari a dan fita kuma bayan gari haka a shago iskan gari a fita nan muna a dawo nan muna a dawo gida me wai duniyar wai me duniyar da ya wuce wannan in baka more ba dan kai kake cuci kanka wallahi tallahi me duniyar ina wannan ba ka san yadda zaka yi ta zama ta gari cikin ta dauke ma kewa ba abin da yafi dadi idan matar ka ta zama ta gari kuna hira sai a awa biyu su wuce baka san ya wuce ba cikin kuma ku zumunci wata rana a je a gaida waɗanda suke yan uwanka ne kai da ita wata rana danginta ne kai da ita ku je tare a gan ku tare wani lokaci fa ba abin da mace take so illa a ga sun taho da mijinta wannan mijinta ne to kai baka taɓa mata wannan gatan ba duk inda za ta je unguwa sai dai ta tsaya a nan gurin tana jiran ɗanta su ya zo ɗauke ta ko ɗan kabu-kabu ya firge ta a guje yana taka birki ko kana da abin hawa wai kai ba za ka kai ta ba sai dai ka jefa mata kuɗin tashi za ka fita ana tambayar kana kan ɗanci ka jefa ga kuɗin tashi ne ki ɗauka ka watsa mata ga kuɗin ɗan kabu-kabu nan ka mutunta take ne ba ka mutunta ta ba ko ba ka mutunta aure ba sun mutum da suka tamu hakuri lallashi suka tamu mu ji tausayin su mu ya tsoro su waɗansu kurakuran su mu kuma gyara waɗansu halayensu waɗanda za mu iya gyarawa cikenan a tafiya haka amma dai dama mu ce sai mun same su 100 bisa 100 ba zai yiwu ba haka manzon Allah ya ce 100 bisa 100 sunanta mace 100% baka isa ta same ta ba, ba karatu ba ko lohil mahfuz ta je ta dawo, ba shi ne karshen karatu ba, wallahi 100% dai ba zai yi ba. Manzon Allah ma bai samu 100% ba, ba nan gurin mawa karanta hadisin Aisha ba, rigima ta faru tsakanin ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an zo wajen sayyidina Abubakar, manzon Allah na gani suke ta to a dai faɗi gaskiya, dukkan manzon Allah za a faɗa wannan magana. Ya za ka ne kai yanzu in ka aka faɗa wannan magana ya za ka dan girman Allah ka ji matar ka kana magana ce to a ji tsoron Allah da faɗi gaskiya. Wanda aka tsoro wa duniya gaba ɗaya wai na magana na ta wai a faɗi gaskiya, to idan manzo Allah ya faɗi gaskiya ba zai faɗi gaskiya a duniya, to Allah fahimtar da mu da su kuma Allah ba mu hakurin zama da juna, duk abin da zai kawo rashin jin daɗin rayuwar aure tsakanin mu da su Allah ya kare, kuma ubangiji ta Allah ya sa mu gane kurakuran mu da su domin mu gyara, akwai kurakuran da suke na mata ne muna fatan Allah fahimtar da su su gane su gyara, akwai wanda suke kuma ne maza kuma Allah ba mu iko gyarawa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A sai lokaci na gaba gobe dai da war haka insha Allah ina jin azus wanda kowa ne da aka shirya zan gabatar azus idan na gabatar gobe da darasin nan kuma GB sun mu ce Kano sannan kuma wata na gaba insha Allah kuma mu sake dawowa in Allah ya